نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، آيو أشرن لشدة قوة محرم هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تاريخ دا 30 دبيو ودا تيديدي قد تايا قوة تايا نشكا تدبو بيو دا قوم الشار تايا تا ميلادية زامو تاشي درسي نا 40 دا تايا أتكين كراتمو نا إزيا وان دا وانا درسي ci gaba ne ga fasalin da muka fara a wancan mako, wato fasali da yake bayanin hukunci akan sallar jama'a. Za mu tashi inda malam rahimahullah yake cewa wal jama'atu thnani fa sa'ida, ita wato ma'anar wannan jumla jama'a wadda wato ake bata hukuncin yin sallar jam'i da ita, thnani fa sa'ida, mutum biyu ne zuwa abin da yafi haka. Wato idan jam'i yana tabbata da sallar mutum biyu ko sama da haka, ba sai tukuna sun kai mutum uku ba, sannan zai zamanto jam'i. Mun san a larabci akwai mufrad mutum daya, akwai tasniya mutane biyu, sannan akwai jam'i uku da abin da yafi haka, ko a larabci haka yake, akwai daya da biyu da uku da abin da yafi haka. To a babin sallar jam'i ba abin wannan kaida ta larabci, biyu jam'i ne. Wannan magana da malam ya kawo akwai nassin hadisi da yazo, duk da yake hadisin bai inganta ba, amma ma'anarsa ta tabbata ta fuskoki daban-daban. Hadisin shine abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ithnani fama fawqahuma jama'a, mutum biyu zuwa abin da yafi haka jam'i ne. Imam al-Bukhari ya kulla gabi akan wannan, wani hadisin Ibn Majah ya rawaito shi amma bai inganta ba, amma ma'anarsa tabbatacciya ce, shi yasa Imam al-Bukhari sai ya kulla gabi akan wannan, domin akwai dalilai da dama da suka tabbatar da haka cewa mutum biyu jam'i ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi da Sunan Nasa'i, kuma Ibn Khuzaima da Ibn Hibban suka inganta shi. Ubay ibn Ka'ab yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu ar-rajuli ma ar-rajul azka min salatihi wahda, sallar mutum tare da wani mutum yi sallah tare tafi tsarki bisa sallar ta shi kadai. Wa salatuhu ma ar-rajulain azka min salatihi ma ar-rajul, sallar tare da mutum biyu tafi tsarki bisa sallar ta tare da mutum daya. Wa kullama kana akthar kana ahabba ila Allah koyaushe kuma jama'ar tafi yawa ya fi soyuwa ga Allah. To haka wannan hadisin ya tabbatar da cewa kenan sallar mutum tare da mutum jam'i ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafi sallar shi kare. Mun san kuma sallar mutum ana ruɓanya sallah akan sallar mutum shi kadai ne idan ta zamanto ta jam'i, in ta zamanto ta jam'i. Hadisi na biyu, hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sunan Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wani mutum yana sallah shi kadai, sai yace ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu, yanzu ba za a samu wani mutum ba ya ma wannan sadaka ya tashi ya sallah tare da shi, sai wani ya tashi ya sallah tare da shi. Me ya ma'anar yi masa sadaka? Ma'anar yi masa sadaka wato ya samu masa da ladan jam'i, in ya je ya yi sallah tare da shi ya samu ladan jam'i, tamkar ya yi masa sadaka ne, tunda shi ya yi sallarsa ta jam'i, an riga an yi sallah a masallaci. Sai wani mutum ya zo shi kadai yana sallah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai. Yanzu ba wani mutum da zai tashi ya mawana sadaka ya sallah tare da shi? A wata riwayar an ce sayyidina Abu Bakar ne ya tashi ya sallah tare da shi, dawa ya fi kowa gaggawa wajen neman alkhairi, komai yan kanta alkhairi, duk irin abin da yake yi baya raina shi, ana faɗa sai ya zabura ya je ya sallah tare da shi. To kaga wannan ma ya tabbatar da cewa mutum biyu jam'i ne, tunda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin sallar ta tare da wannan mutumin kamar sadaka ce masa, wato ya samu masa da ladan jam'i. Sana haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ke cikin Bukhari, hadisin Malik ibn al-Huwairi da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayarsa, suka zo suka koyi addini a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da za su tafi sai ya ce musu إذا حضرت الصلاة فأدنا وأقيما ولي�ademكما أكبركما, إذا لم يكن صلى ياي تو في كيران صلى في إقامة سنن ببدا دا تشنكو يما دايون كلي منشي كادو سن سو بيوني فأدنا وأقيما في كيران صلى في إقامة وليأمكما أكبركما وان ده يتجر ما ببدا ده تشنكو يمكو لمنش تكاد وان ده يلون الشيء وايكي لن إذن مثلا يبيو سكي سلح أفاي لمن انكو أفاي لمن أفاي جمعي كندا قاشاتي وليأمكما لمنكو إذا منتو ببا ان أفاي لمنكو أفاي جمعي to saboda haka wannan duk wa'annan hujjoji da suke nuna kan cewa mutum biyu jami'i ne fa'idar sanin wannan fa'idar da malai ya kawo wannan dan hukunci hukunci da za a rattaba da za su biyo bayan wannan domin idan aka yi hukunci da kan cewa ka samu jami'i akwai hukunci hukunci da za su biyo bayan wannan to dan haka ko ku biyu ne kuka yi sallah in ka samu jami'i to hukuncin da zai biyo baya na wanda ya samu jami'i ya hau kanka yanzu abin da zamu duba shine namiji da namiji jami'i ne babu shakka ko mutum biyu to namiji da mace ka shi ma jami'i ne to menene amma dalili akan cewa shi ma jami'i ne saboda ita ma mutunci ita ma mutunci mukallafa an kallafa mata insani ita ma mukallafa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wal ya ummakuma akbarukuma wanda yafi ku girma ya muku sallah sawa'un ku maza ne ku biyu ko kuma mace ne da namiji in ko mata ne sun bi wannan hukunci zai zo magana za ta zo akan musulmancin mata sannan kuma dan haka idan wannan ma mahallin ijma'i ne malamai sun yi ijma'i idan mutum yayi sallah namiji tare da mace suka yi sallah sun yi hukunci sun samu jami'i idan mutum yayi sallah da matarsa tana bin sa a baya yayi sallah sun samu ladan jami'i wannan mahallin ijma'i ne babu sabani tsakanin malamai inda suke sabani idan namiji da yaro yayi sallah idan namiji da yaro yayin sallah shi ma wannan za a bashi hukuncin jami'i ko ba za a bashi hukuncin jami'i ba mafiya yawan malamai sun taba ce a kan ta za a bashi hukuncin jami'i suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da Abdullahi dan Abbas da daddare za su ce a wannan sallar nafila ce za su ce a asali abin da duk ya tabbata ga nafila shi ne zai tabbata ga farilla idan wani abu ya zo ya bambanta su kuma nan babu bambanci dan haka hatta ko da sallar nafila ne ai koda a sallar farilla ne idan mutum yayi sallah tare da yaro ya samu hukuncin jami'i amma waɗansu malamai sun saba akan a wannan wanda masabar Imam Ahmad riwaya biyu ce amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar sallah da yaro ma mutum babba in yayi sallah da yaro ya samu hukuncin jami'i amma hata a masabar Imam Malik idan mutum yayi sallah tare da yaro ba za a ba shi hukuncin jami'i ba domin suna cewa mutumin da yayi sallah shi kadai in yazo ya samu wani jami'i ya maimaita sallarsa haka dalika mutumin da yayi sallah shi da yaro in yazo ya samu wani jami'i ya maimaita sallarsa in da jami'i ne ba za su ce maimaita sallah ba domin a matsayin Imam Malik idan mutum ya sallah jami'i bai sake maimaita wani jami'i ba amma sai suka ce idan da yaro yayi sallah kamar yadda ya zo a cikin Muktasar Khalid in da yaro ne yayi sallah ko kuma yayi sallah shi kadai to in ya samu jami'i ya maimaita ya shiga ya maimaita wato kenan ba su ba mu sallar sa tare da yaro hukuncin jami'i ba wajen sallar farilla amma su ma wajen sallar farilla domin sun ce yaro ba mukallafi bane da aka umarce shi da kan cewa dole sai ya yi sallar farilla tunda ko ba mukallafi bane da a ce yayi sallar farilla sallar sa da yake yi nafila ce dan haka yayin da babba yayi sallah tare da yaro shi babba yana sallar farilla yaro sallar nafila yake tunda duk ba farilla bace sai ta zamanto kan cewar ta faɗi ba sai ta zamanto ba ta ɗauki hukuncin jami'i ba to amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa hatta da yaro din ma idan mutum yayi sallah a cikin suka yi sallah shi da yaro wannan ya za a ba shi hukuncin jami'i na'am rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bayt su biyu ne kai abinda ake nufi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt da mala'iku suka ce ma iyalin annabi ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt jin dan Allah da rahmatsa a gare ku ya ma'abuta wannan gida mai girma gidan annabci ai mutanen gidan aka gaya duk da a lokacin ita aka ce mata ata'ajabina min amla kina mamaki ne daga al'amarin Allah to amma ai ahlul bayt da shi mutumin da shi ne gidan da yan gidan duk suna ciki kuma annabi Ibrahim ne da shi da Saratu amma ai mata bishara ya tara ta sami Ishaq wani wa ra'ayi Ishaq Yaqub saboda haka su ma a lokacin tunda Allah ya riga ya bishara da su sai shiga ciki amincin Allah ya tabbata a gare su. Na'am, ba mufrad bane, jam'i ne kuma jama'a ne su. Na'am, malam yace wa man salla wahdahu, wanda duk yayi sallah shi kadai. ومن صلى وحده وندي صلى شيشي كدي او لم يدرك مع الامام ركعه ركعه كامله كو كما بي سامو cikakkiyar raka'a ba tare da imam menene rashin samun cikakkiyar raka'a bi samu ruku'u ba kamar yanda muka kaddama kamar yanda ya gabata a wancan darasin fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a to wannan lahu ay yajuzu lahu ya halatta a gare shi ya maimaita wannan sallar fi jama'a a cikin wani jam'i. Saboda haka a wani hali ne mutum zai maimaita jam'i? Halin farko wanda ya salla shi kadai, mafhuminsa wanda ya salla a cikin jam'i ba zai maimaita sallah ba, ko kuma ya yi sallah a cikin jam'i amma bai samu raka'a cikakka tare da liman ba, wannan shi ne hali na biyu. Bai samu raka'a cikakka tare da liman ba, domin idan bai samu raka'a cikakka tare da liman ba bai samu hukuncin jam'i ba bai samu falalar jam'i ba. Saɓani yadda muka rinjayar a wancan darasin muka ce falalar hukuncin jam'i kwarai sai an samu raka'a ɗaya, amma falalar jam'i mutum zai same ta ne da samun kowane juz'i ne na sallah da yayi tare da liman, ko da tahiya ce ko da sallama ce. Kaga sallama ai bai samu ma tahiya ba, zai samu kamar yadda muka rinjayar a karatun wancan makon. To amma wannan cewar idan mutum ya yi sallah shi kadai ya je ya maimaita ta tare da jam'i, wannan mahallin ijma'i ne, ba wanda ya saɓani a cikin wannan. Dalilinsa hadisin Mihjar Addi'ili da ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin Muwatta, aka yi sallah bai yi sallah ba, da aka idar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka yi sallah tare da mu ba, yace nayi sallaitu fi rahli, yace nayi sallah a gida ya Rasulullah. Yace idza sallaita fi rahlik thumma adrakta al-imam aw thumma adrakta al-jama'a fa salli ma'ahum fa innaha laka nafila, idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a, ka zo ka samu jam'i, to kai sallah tare da su za ta zama to maka nafila. To kaga wannan a hujja ne akan cewa mutumin da yayi sallah ya maimaita sallah, kuma wannan ya fitar da hadisin, ya fitar wannan ya zama to kan cewa kamar tahsisi ne, keɓancewa ne ga hanin da ya zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusalla salatun fil yawmi marratayn, ba a sallah ɗaya a rana sau biyu, ba za ka yi sallah azhar ba ka sallah magriba ka sake ka sallah wata magriba, ko kai sallah azhar ka sake ka sake sallah magriba, tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai sallah a gida sannan ka zo ka saki jama'a to kai sallah tare da su. Fa innaha laka nafila, sai ta ce maka za ta zamanto maka nafila, fa innaha laka nafila, nafila ce a gare ka. Abdamir da me yake komawa? Tabiyun wannan shi ne zahiri, don ita ce ake ma fa salli ma'al jama'a, fa innaha sallar ka tare da jama'ar laka nafila, wannan shi ne zahiri, ko ba haka ba? Wannan shi ne zahiri. Zamu dawo kan wannan matsalar, duk da dai kai tambaya, amma zamu dawo kan wannan matsalar, wacce ce ta farillar, wacce ce ta nafilar, da kuma abin da yake biyo baya akan wannan hukuncin. Yanzu muna maganar akan wane ne zai maimaita sallah, saboda haka mun ce na farko wanda ya sallah shi kadai, na biyu wanda ya sallah a jam'i amma bai samu cikakkiyar raka'a ba, dalili ko wannan shine cewar idan da ya samu cikakkiyar raka'a ya maimaita jam'i, sai ya sake samun wani jam'in ma, me zai hana shi sake maimaitawa? Tunda bai ya riga ya samu jam'i a waccan, ya samu raka'a, ya samu hukunci, ya samu falala. Idan muka ce masa ya sake yin jam'i, to wannan zai sa shi kansa jam'i na biyun ma ya sake yin na uku, na ukun ma ya sake yin na hudu, saboda haka sai ya tayawo yana neman ina na sallah, ya tayawo masallaci yana neman ya maimaita jam'i. Wannan zai shine malamai suka ce wa hadha yaktabi tasalsul wa huwa batil, wannan zai kai zuwa ga tasalsuli, ai sai ta sallah ba iyaka, wanda ke kuma bai dace da hankali ba. Shira ku ta zo ne akan abin da yake ya dace, akan abin da yake wato a sahihin hankali ya san cewar ingantacce ne.
Da
dan zo ta wannan matsalar. Wannan sura su ne guda biyu wanda suka zo, wanda ya salla shi kadai da wanda bai samu raka'a cikakka ba, sai su zo a cikin littafinmu, kuma shi ne matabar Imam Malik. Idan mutum ya samu jam'i, idan mutum ya yi sallar jam'i, mafhuminsa ke cewa idan mutum ya samu jam'i cikakke, ko kuma ya samu raka'a ɗaya cikakka a cikin jam'i, wato ba zai maimaita ba, shi ne mafhumin wannan. Ba zai maimaita ba. A cikin wancan darasin mun rinjayar da cewar a wannan hali biyu ya halatta. Hali na farko idan ya zamanto kan cewar idan ka zo ka samu mutane ne a cikin masallaci, sai kuma ka riga ka yi jam'in ka a waje, sawa'un ka yi jam'in naka a gida ko kuma ka yi jam'in naka a wani masallaci, sai ka zo wani masallacin ka tara ana sallah, kana cikin masallaci an tayar da sallah, to nan wajen a cikin wannan hali za ka maimaita sallar ka. Saboda wannan hadisin na Mihjar, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a kai sallah tare da su, za ta zamanto maka nafila. Bai tambaye shi, bai ce masa idan kai sallah a gida kai kadai ko a cikin jam'i ba, bai tambaye shi ba. Da ya ce masa ya Rasulullah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa baka sallah tare da mu ba, sai ce nayi sallah a gida. Bai ce masa da kai sallah a gida jam'i kai ko kai kadai kai, ko inda hukuncin daban ne ga wanda ya jam'i, zai masa istifsar. To kuma ka'ida ce da malamai suka faɗa, tarkul istifsar fi qadayal ahwal yunazzalu manzilatal umum fil maqam, barin bincike a cikin wata kadiya wanda ta zo ta faru, wannan ana ba shi hukuncin umumi cewa ai ya dukkan sura tunda bai tambaye shi ba, ya nuna kan cewa kenan sawa'un shi kadai yayi sallah ko da jam'i suka yi, duk hukuncin ɗaya ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ba. Ku fahimci fuskar da malamai suka yi wannan, wannan kaida ce muhimmiya da Imam Shafi'i shi ya bayyana ta. Sai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hali wanda yake hukunta cewar ayi bincike, domin binciken zai nuna cewa akwai hukunci daban akan surar da aka ambata bayan an yi binciken. Idan bai yi bincike ba, ya nuna kan cewa hukuncin ɗaya ne a kowace sura yake. Mu zo mu tabbata shi a cikin wannan ka'idar ta Mihjar. Da Mihjar ya zo ya ce me yasa baka yi sallah tare da mu ba, sai ce na yi sallah a gida. To kaga idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai kadai kai ko ku a cikin jam'i, ya nuna cewa akwai hali biyu kenan. Hali biyun nan sa da hukunci daban. Amma da bai tambaye shi ba, ya nuna kan cewa duk hukuncin su ɗaya ne. In dai a gida yayi, ya nuna cewa duk hukuncin su ɗaya ne, sawa'un yayi sallah shi kadai ko yayi a cikin jam'i. Wannan shine fuskar Imam Shafi'i. Da haka ya fassara wannan hadisi. Da haka duka wannan hadisin suka ce idan dai mutum yayi sallar jam'i sai ya zo ya samu wata jama'a, to ya maimaita ta. Menene dalili? Suka ce bayan wannan menene hikimar yin haka? Saboda idan ya zamanto ya zo ya samu jama'ar musulmi suna sallah, bai shiga yayi sallah tare da su ba, kamar ya ware kansa ne. Shi ko addinin musulunci so ake a haɗu, kada a nuna akwai baraka, akwai bambanci, musamman a wajen ibada irin ta sallah. Ka je ka ware kanka, ka ce kai ba za ka shiga cikin jama'ar musulmi kai sallah ba, ba a san haka. To shi yasa koda idan ka yi jam'i ne, ka zo ka samu jama'a suna yin wani jam'i, sai ka shiga ka maimaita saboda wannan maslaha. Kuma koda kuwa jam'i kai a waje. Kuma wannan ma'anar hatta matabar Imam Malik sun yi la'akari da ita. Ma'anar wato hada kalmar musulmi, dan sun ce idan mutum ya yi sallar jam'i sai zo ya samu ana yin wata sallah, sai zo masallaci aka tayar da sallah, wannan sallar da ya sallata aka tashi aka tayar da ita, da shi yana cikin masallaci, suka ce yaya zai yi, da shi riga ya yi sallar jam'i, kuma sun ce ba zai yi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah sau biyu a rana. Sai suka ce sai ya kama hannunsa ya tosha ba, ya kama hannunsa ya dora akan hancinsa tamkar yana haƙo ne ya fita daga cikin masallacin, kada ya nuna cewa fitar da yayi kamar ya ware kansa daga cikin jama'a ne. Kaga sun hararo wannan hikimar, ko ba haka ba? Suka ce sai ya sa hannunsa a hanci ya sulale ya fita daga cikin masallaci, dan kada ya bude kofar nuna cewa akwai baraka a cikin al'ummar musulmi. Allah ya ji kan malaman mu, duk da haka suke irin suke fahimtar wato ruhi na shari'a, irin wannan ruhi na shari'a, ko da sun yi sabani wajen furu'a, ga haka ruhin shari'a duk sun hade akan manufa ta shari'a. To amma a cikin wannan matsalar mazhabar Imam Shafi'i ta fi karfi saboda karfafa da zahirin hadisi.
dalili na biyu da yake nuna kan cewa hali na biyu da za ka iya maimaita jam'i bayan ka yi wani jam'i shi ne idan akwai wata maslaha da take rataye da kai, kamar alal misali ya zamanto cewar kana akwai mutane da ba su iya sallah ba da za ka rinka da kake musu sallah. Kamar alal misali mutane ne sababbin musulunta, an yi musu hostel, an ajiye su ana koya musu addini, kai kuma aka wanke taka kai za ka rinka musu sallah, kuma kai kana ganin da masallaci jami'i inda ake taro ba su usucin ɗan mutane ne kalilan, nan kuma masallaci jami'i ne jama'a mai yawa, kana kuma samun falalar sallar jami'i, kake sallar jami'i sannan ka je kai musu sallah, to wannan ya halatta kai haka. Kamar yadda Mu'adh yake yi, ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je ma mutanensa sallah, kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan wanda yazo yana sallah shi kadai, yake ma waɗanda sahabbai da suke sallah tare da shi wa zai tashi masa sadaka, kaga sai da sun yi jami'i amma sai tashi shi sallah shi masa sadaka, domin ne to a nan wajen ya wannan hikima ce da za ta sanya ka maimaita jami'i, domin ka samu in ma ka samar ma da wani ladan jami'i na tashi ke sallah tare da shi, ko kuma ka yi domin maslahar ka koya masa sallah ko da a cikin jami'i ne. To idan ya zamanto cewar kai haka baka shiga cikin hali ba kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a sallah ɗaya so biyu a rana, kai sallar ka ta jami'i sannan ka zo saboda wata maslaha ka sake maimaita wata sallar wannan dai sallar ka sake yin ta, baka shiga cikin wannan halin ba? Su malamai da suka ce ka yi ba san da wannan hadisin ba, sun kuma san da wannan hadisin wani jawabi suka bayar akan wannan hadisin? Na'am, a hadisin Abdullahi dan Umar da yake ba a sallah farilla guda ɗaya so biyu a rana, ba shi kai sallar idan sallar mun ce idan kai sallah kai kadai ka zo ka maimaita da sallar farilla, mun ce wannan hadisin an keɓance wannan hali saboda hadisin da ya bada dama in kai sallah kai kadai ka zo ka maimaita, in kai sallah a gida ka zo ka maimaita. To idan kuma fa ya zamanto jam'i kai ka sake yin wani jam'i, bai zamanto kan shaka ne ta bai zama ya zaka yi da wata fassara zaka yi na wannan hadisin? Na'am, sai zaman to takfisi yayi cewa idan kada ka maimaita sallah sai dai idan akwai wannan maslaha da aka harara, amma asali ba a yadda kai ta maimaita jami'i ba. Wata fuska da kuma suka yi shine ba su dauki hadis ba su wata fassara, wata fuska da suka yi shine sai suka yi ma hadis suka dauki hadisin mujmal ne, ma'anarsa ba bayyananna ba ce, tana bukatar tafsiri. Sauran hadisai dinnan su suka fassara shi suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi yace kada ai sallah so ai sallah ɗaya so biyu a rana shine kai sallah ba tare da wani dalili ba, ka rinka waswasi cewa wata kila ma sallar ba sai da barin tashi sake wata, to wannan aka hana, domin in kace zaka yi wannan zaka bude ma shedan kofa na kai tayin sallah. Akwai wanda suke da akwai shedan da yake irin wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa wajen tsarki, sai ga mutum ya yi alwala sau goma da yi sallah ba, in yi alwala sai ta sai ce masa ai baka yi daidai ba, sai ya zauna wajen awa daya ya kasa yin sallah saboda yana ta alwala, domin ne shedan ne yake sawwala ma mutum wannan dan ya tashi ya tsani ibadar ya ma kala sallar ya kala Allah kwata kwata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ta sunan shedan din, dan haka yace mutum ya watsar da wannan shine kawai kai kawai ka dauke ta kaida sau ɗaya za ka yi alwala, sau ɗaya za ka yi alwala ba za ka sake maimaita ba duk abin da ya faru sau ɗaya za ka yi. Sannan kuma in sallah ne waɗansu za ka ga zai zo ya tasawwala maka cewa ba kai daidai ba, ya ba mu ka'idar sujudu sahwi, kai sallar ka kawai ko ya mai ko raka'a nawa yace maka ka kyale wannan kafin kai sallama kai sujada kafli shikenan, sai kai maganin shi haka. Idan ka ka dauki lokaci dan kani shikenan sai ya hakura, dama wani dama bututun sai yake sawa a zuciyar yake maka wahayi irin nan, domin ne wannan lokaci wato wannan lokaci irin wannan sai kaga ya kai su zuwa ga rashin lafiya na hankali na taban hankali na taban hankali, sai kaga abin nan idan wanke wanke ne in mace ce ta yi wanke wanke tana yin wanke wanke ta ce wata kila ba kuda ya zo da ya zo ya dauko cutar kwalara ya hau kai ban gani ba in juya wannan da ne shi ne ya zo ya samu bar in sake wankewa, tana sake wanke haka za ta yi sai ta yi wanke wanke sau 20 sai zama rashin lafiya ne, to shedan ne yake kawo wannan. To aka ce suka ce dalilin abinda ake nufi na hani shine kada kai wa kada ka maimaita sallah ta fuskar da za ta janyo irin wannan da za ta tema ya zama to ka samu wannan rashin lafiya. To da ka kun ga kenan fassara biyu ake ma hadisi, imma tahfis wa imma at-ta'wil. Ta'wil ba ana nufin tawili na dauke ma'ana sahihi ya zuwa ga mummunan ma'ana ba, a'a, fas ingantacciyar fassara. Ana yin tawili akan nafsi da yazo mujmal, wato ma'anarsa a dunkule take, sai a fitar da bayyanannen ma'anar ta hanyar duban sauran annusus. Na fata babu rikitarwa dai, ko a cikin karatu. Yace fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a, wanda ya salla shi kadai ko kuma bai samu raka'a cikin ka tare da liman ba, ya halatta a gare shi ya maimaita wannan sallah a cikin jam'i, aw ma'a wahidin, ko kuma yayi ya maimaita ta tare da mutum daya, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id, ko wa aka ce wani ya tashi ya sadaka ya masa sadaka, domin ya tashi ya salla tare da mutum daya ya samu ladan jam'i. Ma'muman, amma sai ya zamanto shi ma'mumi, kada ya zamanto liman kenan, kada ya zamanto liman shi wanda ya salla, wanda ya salla shi kadai idan yazo zai maimaita sai dai ya zama to mamu, sai ya zama to liman ba, ba zai zama to liman ba, sai dai ya zama to mamu. Wannan shine matabar Imam Malik. Dalilin sa shine domin sallar da yake a matsayin nafila take, idan yana yin salla wanda take hukun a matsayin kamar nafila take, tunda ya riga yayi farillar sa, in ya zamanto shi ne liman, kaga wanda suke sallah a bayansa sun zamanto masu sallar farilla kenan. Mai farilla ya buge yana liman, yana imamu ga mai nafila. Kuma a madhabar Imam Malik wannan ka'ida ce ba sakka, mai farilla ba zai sallah a bayan mai nafila ba, amma mai nafila zai iya sallah a bayan mai farilla, tunda farilla ta fi karfi, nafila kuma a bayan ta take. Wannan ka'ida ce a madhabar Imam Malik. Dalilin Imam Malik ba kuma Imam Malik ne kadai ya faɗa wannan kaulin ba, yace matabar Imam Abu Hanifa, yace marhabar malaman Madina kusan kashi kafin Az-Zuhri, Sa'id ibn al-Musayyib, yace marhabar malaman Misra, Sulayth ibn Sa'ad da wanda suke bayan sa, wato ya yawan tabi'ai ita ce matabar. Dalilin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi fala tahtalifu alayhi, an sanya liman domin ai koyi da shi kada ku saba masa. Suka ce ba mu taba ganin sabani ba irin sabanin niyya, kana niyyar nafila shi kuma liman yana niyyar farilla, ka saba ma liman. Sauran malamai ba su yi muwafaka da Imam Malik akan wannan ba, kuma suna da yawa su ma, shi ne Imam Shafi'i dai shi ne jagaba a wajensu, kuma shi ya yi intisari ga wannan kaulin a cikin littafin sa Al-Umm. Imam Ahmad shi ma a riwaya wanda yake daga baya ya batta ya dawo ya kasance shi ma yana tare da Imam Malik. Imam Ahmad da ya rinjaye da matsabar Imam Shafi'i, daga baya ya kale ya dawo ya koma matsabar Imam Malik. Su suka ce ba sharadi bane mai nafila, ba sharadi bane mai sallar farilla ya zamanto dole a sai bayan mai sallar farilla zai iya salla a bayan mai yin nafila. Dalilin su suka ce hadisin Mu'adh, Mu'adh ibn Jabal yana salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha, sannan ya koma wajen mutanansa a Quba ya musu sallar isha din, yana matsayin liman, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani, kuma bai masa inkari ba. Abin da ya masa inkari cewa ya daina tsawaita karatu in yaje zai salla isha. To da ka kaga Mu'adh da yake sallar isha tare da mutanansa nafila ce ko farilla ce? Tabiyyata nafila. To sai suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da labarin yana yin wannan, domin wanda ya faɗa mutum ɗaya ne daga cikin malaman hadisi, Sufyan ibn Uyayna malamin Makka, ya ce a'a ba Sufyan bane kadai, akwai wanda ya muwafaka da shi, Ibn Ajlan shi ma ya muwafaka da shi, ya dai tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani. Kuma sallaman ta ta biyu ita ce nafila, domin Jabir ya rawaito wannan hadisin. Jabir yace fahiya lahum fariida wa lahu nafila, sai zaman to sallar da Mu'adh yake tare da mutanen Quba farilla ce a gare su, ga Mu'adh kuma nafila, kaga wannan nafi ne a gaskiya. Shi yasa wato wannan hatta abin nan Ibn Rajab ɗaya daga cikin malaman matabar Imam Ahmad da ya kawo yayi mamaki da ya duba ya ga yanda Imam Ahmad ya bar wannan hadisin ya dawo ya ji muwafaka da Imam Malik yace a zancen gaskiya hujjar Imam Shafi'i a wannan matsala ta fi karfi saboda wannan ingantaccen hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne ya za a fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada a saba mani ba ba tun saba mata ba kenan mu'adh a sallam mu'adh ba a samu sabani ba shi yana nafila su suna farilla Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kada ku saba mani ba na'am a aikace ahsan fala takhtalifu alayhi fil af'ali kada ku saba masa a cikin ayyuka abinda ake nufi kenan domin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ai ba anan ya tsaya ba sai aka ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu junusa dan haka idan yayi kabbara ku kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yayi sujada ku yi sujada in yayi sallah azumi kuma ku sallah azumi saboda haka ana nufin cewa kada ku saba masa a cikin ayyuka kuma a dauka mata ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba tunda dai shine yayi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa warware juna da yake kada ku saba masa kuma ya kyale Mu'az aka samu sabani wajen niyya sai mu ce sabanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba na niyya ba tunda an yi sabanin niyya ya kyale ko ba haka ba sai mu ce ba sabanin da yake nufi ba kenan tunda an yi sabanin niyya ya kyale to wannan shine fassarar da Imam Shafi'i amma a madhabar Imam Malik wannan matsala ce a wato wanda yake bussasota ba idan mutum yayi sallah sannan yazo zai sake yin jami'i sai ya wuce gaba yayi ma mutane jami'i to duk wanda suke sallah a bayan su sun rama har abada a madhabar Malikiya amma madhabar Imam Shafi'i ta fi karfi a nan a'a yi ai shi ita madhaba wajen fatawa ne wajen fatawa ne da fatawar da ake maka yanzu mu dan da muke yin karatu muna yin karatu muna duba sauran mazhabobi wanda ya furin jaye a bisa fahimtar mu bisa fassara hadisi shi zamu dauka a da aka ce Sheikh Usman yana faɗa cewa idan mutum ya ga hadisi ya inganta ba sai ya tsaya ya ce ya ga meye mazhabar ta ce akai ba sannan zai aiki da hadisi idan dai ya riga in hadisi ya riga ya inganta shikenan mutum kai aiki da shi ko da domin ta yiwu ya zamanto kan cewar shi malamin da yake da wannan matabar ko malaman wannan matabar ko dai hadisin su a wajen su bai inganta ba kai kuma malamai sun tabbatar maka da ingancin sa ko kuma basu san ko kuma hadisin bai riske su ba dan irin wannan yana faruwa saboda haka mutum idan yayi sallah a bisa mafi rinjayen magana zai iya zuwa ya sake jam'i a matsayin liman ko a matsayin mamu kuma abin da yake raunana mazhabar mafi yawan malamai akan wannan matsalar da suke idan niyya ta saba ba za a samu koyi ba shine dukkanin su da su sabani ba me nafila zai sal nafila a bayan me farilla niyya ba ta saba ba anan to da me suka tabbatar da wannan to raka idan sun rusa me nafila yayi sallah a bayan me farilla yayi sallah a bayan me nafila saboda sun ce wannan hadisin hujja su ne to kuma hadisin ya saba musu akan abin da suka tafi a gare shi shine me nafila yayi sallah a bayan me farilla shi ma niyya ta saba ko ba ta saba ba to raka dai a wannan matsalar mazhabar Imam Shafi'i a zahiri ita ce mafi inganci saboda haka idan mu ce ta ci maimaita sallah nan malam yace sai dai ya zamanto mamumu amma kada ya zamanto liman matsa'a hukunci na farko kenan mun faɗi sabanin malamai akan wannan hukunci na biyu yace nawiyan bidhalika at-taqwid yana niyyar tawwalawa a cikin wannan sallar da zai me yake nufi da taqwid wato kada ya ayyana wannan sallar da yake maimaitawa kada ya ce nafila ce kada ya ce ita ce farilla kawai yace zai sake sallah azhar zai sallah azhar ya fawwala wanda Allah ya dauka ita ce farillar shikenan wanda Allah ya dauka ita ce nafilar shikenan an fahimta dalilin wannan shine al-Arwayta daga Abdullahi dan Umar da Sa'id ibn al-Musayyib a cikin Muwatta Imam Malik ya kawo wannan wani ya tambaye su cewa daga cikin idan na tashi mai idan nayi sallah na gona zan maimaita ta wacce ce daga cikin zan sanya farillar suka ce wannan ya wannan naka ne ta kala Allah ya sanya wanda yake suka ce wannan ba naka bane yadda Allah ya so sai ya sanya to haka hadisin ne hijjar da muka karanta da kuma hadisin Jabir da ake fadan aikin Mu'az wacce ce nafila wace ce farilla, wace ce nafila? Ta farko ce farilla, ta biyu ita ce nafila, zahirin hadisi. To anan iskalin yake, akwai fa'ida a cikin wannan sabanin ko babu fa'ida? Idan bayan kayi sallolin nan guda biyu, sai ka tuna ta farkon nan da kai kayi ta bayan alwala ka takare, ka tuna cewa ka karya alwala, ka je kai wannan sallar ta farko, amma ta biyun da kai ka sabunta alwala wanda kai kai kadai din baka da alwala, yanzu ya bayyana ka tuna. An bai irin wannan abin yanda zai faru ko kai sallah kai kai kadai, sai daga baya sai ka zo masallaci, sai ka shiga sai jami'i tare da liman, baka ayyana wacce ce farilla ba, wacce ce nafila, sai dai kace ka kawwala ma Allah jalla wa ala. Bayan an yi sallama sai kace kai ai kafin nayi sallah din nan ni kadai, sai da shiga ban daki kuma na dauka cewa na riga nayi, ashe ina da alwala, ashe ban da alwala, kasan duk mutumin da ya tuna cewa yayi sallah ba shi da alwala zai rama ta har abada. To amma gashi ya zo ya sake yin wata sallah sabi ya sun cewa yayi ta ingantacciya, to ya zai kike nan ta isar masa tunda ya kawwala, ya ce wanda Allah bi ya dauka ta zama farilla ita ce. To amma in yace ta din ita ce nafila fa, ya sake ta farko, ya sake ta farko, saboda haka tunda ya ayyana. To amma ai da ya ayyana ne da madogara. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace fa innaha lahu nafila, fa innaha laka nafila, za ta zama maka nafila, za ta zama maka nafila. Waɗansu gaskiya sun yi tawassuki sun ce abinda Imam Malik yake nufi a nan da ya ce ka yi tafwid, ka fawwala wajen wato ladan da Allah ta'ala zai bayar, tafwid ɗin wajen lada ne, amma ta farko ita ce farilla, ta biyun nafila ce. Waɗansu sun yi wannan tawassuki wanda yake nuna kan cewa suka haɗa ƙaunukan guda biyu, suka ce tafawwalawa da ake nufi ka fawwala wajen ladan da Allah maɗaukakin sarki zai bayar. To ta fuskar dalili dai ka sanya ta biyun ita ce nafila shi ne fuskar, saboda nafsi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innaha lahu nafila, laka nafila, za ta zamanto maka nafila. Kuma Jabir ya faɗa a hadisin Mu'az fa hiya lahum farida wa lahu nafila, ta kasance farilla ga su mutanen Quba, ga Mu'az kuma ita ce nafila. To yake in kanat tilka salatu ghayra al-maghrib, to nan wani sharadi ya kawo, ba ko wata sallah ce idan kai yi ta kai kai kadai zaka tashi maimaita ba ta ba a cikin jami'i, ko kuma kai sallah baka samu cikakken falalar jami'i ba ka zo ka tashi maimaita ta. Nan sai yace in wannan in ita ake nufi ash-shartiyya, idan ka ji al-kitabun fiqhu an kawo in, to akwai mafhumus shar, abinda ake cewa mafhumus shar, wato idan wannan sharadi ne za a kawo mata, ya nuna kan cewa hukuncin zai canza don babu wannan sharadi. Wato sharadin da za ka maimaita sallar farilla kawai shine idan ya zamanto sallar farilla ba sallar magariba ba ce, amma in sallar magariba ce ka riga ka yi sallar magariba sai kai kadai, ko kuma a cikin jam'i da baka samu cikakken falalar jam'i ba, ba za ka sake maimaita ta ba. Inda aka ce ka maimaita din ba za ka maimaita ba in sallar farilla ce, ai in sallar magariba ce. Sun yi togaciya. Imam Malik abinda ya sa ya togace sallar magariba dalili biyu ne. Dalili na farko ya ce saboda ita sallar magariba wuturi ce, Allah maɗaukacin sarki ya sanya ta zamanto wuturin sallolin rana, kamar yadda aka sanya sunnar wuturi ta zamanto wuturin sallolin dare da ita ake ƙarewa. Sallar magariba idan ka sake maimaita ta, kaga ka yi wuturi biyu kenan. Kai sallar magariba ka sake sallar magariba, dan haka baka ƙara sallolin rana da wuturi ba. Na biyu yace ba a yin nafila raka'a uku in ba wuturi ba. Idan ta zama to ita din ita ce nafilar ka, kai nafila raka'a uku kenan. Ita ko wuturi shi ko wuturi ba a ita ko nafila ba a yin ta sai raka'a ba a yin ta sai shafa'i. Sai wuturi ce kawai ake yin ta raka'a daya. To yanzu ka zo ka yi wani wuturin daban. Kace wannan ya fita da ita daga fa'idata. Wannan ita ce matsabar Imam Malik, kuma Imam Abu Hanifa ma yayi muwafaqa da shi ana. Imam Shafi'i ya sa abu. Yace a shi so sallar magariba ce kamar mai tata. Dole Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai kaida ta ta tarashin istifsar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida ka zo ka samu jama'a ka sake ta za ta zama to maka nafila bai ce bai togace ba ya ce banda sallan magharba shi kuma malin sai ya ce a ai wannan rashin togacewa ya mai da shi zuwa ga sauran dalilai na shari'a da tunani da mutum yadda zai duba yadda hukunce hukuncen shari'a su to ala ai halin wannan shine matabar Imam Malik na'am a cikin wannan matsalar Allahu a'lam gaskiya babu tarjihi ban yi tarjihi ba amma abin nan musamman abin da yake daga ƙara wannan saboda akwai daga cikin sahabbai da su ma wannan shine ra'ayinsu Abdullahi dan Umar shi ma yana cewa kada ka maimaita sallar magharba in ka riga ka yi ta to in ya zama to cewa a cikin sahabbai ko ba a samu wanda yake saba masa ba sai ga wannan yana da tarki zahirin nafsi yana tare da zahirin umum yana tare da Imam Shafi'i tunda takhsisi ba a yin takhsisi sai da wani hadisi to amma takhsis din anan wanda suka yadda akan cewa za a yi takhsisi da wato istidlali da istidlali ne kamar wanda Imam Malik ne yayi tunda wannan istidlali ne abinda ake cewa wato dalilai amma duba tadabburi da yadda ka'idar shari'a take a hali na farko kenan wakadal isha'u ba'da witrin sahih haka nan sallar isha bayan witri ingantacce ma'ana hali na biyu da ba za ka maimaita sallar ba za ka maimaita sallah ba bayan ka riga ka yi ta ba za ka maimaita ta a cikin jam'i ba shine idan ka riga ka yi sallar idan sallar ta isha ce kai kuma bayan ka riga ka yi witri ma'ana ka yi sallah ta kai kadai a gida sai bayan kai sallah din kuma kai al'ada ta da kai sallar isha kake wuturi kake shafa'i da wuturi kake shafa'i da wuturi sai ka fito kaga ana yin sallar jami'i to nan ba za ka shigo ka ce za ka yi jami'i din ba duk da yake kaga sallah baka samu falalar jami'i ba tunda ka riga kai wuturi dalili shine idan ka sake yin wuturi idan kai wannan sallar isha kaga baka sanya sallar ka ta karshe a rana ta zama to wuturi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ij'alu akhir salatikum bil-layl witra ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zamanto wutum in kuma wannan sallar ta kace isha da kai ka ga nafila ce kai wata nafila bayan sallar isha ke a bayan wutum saboda ka ka saba wannan hadisi idan kuma kace to a bari ai ba komai bari in samu falalar a jami'i kai za ka ce wani wutum to kai sai wutum biyu a dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la wutrana fil layl ba a wutum sau biyu a rana ba a wutum sau biyu a rana wannan shi ma istidlalin Imam Malik ya duba sauran dalilai na shari'a aka togace wannan sura cewa idan mutum yayi sallah ya wuturi to bai sake yin wata sallar isha din ba saboda idan in ya riga ya wuturi kamar ya ce khatam ya gama sallolinsa a na wannan dare idan mutum ya zo masallaci ya ga ana jam'i ana yin tahiyya mene ya kamata ya shiga ko ko ya zauna ya saurara musu kamar inda za ka ga waɗansu suna yi sai saurara su gani ya miƙe raka'a ta uku ce ya shiga ya yi sallama to haka shi kenan sai ya je sallarsa shi kadai ko ya je samu wata jama'a wannan kuskure ne rashin shiga din nan ta fuska biyu fuskar farko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka taho sallah kada ku yi gaggawa ku to kuna cike da nutsuwa da kaskantar da kai fa ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu ku yi sallah kaga kai ka zo ka samu tahiyya annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu ka sallace shi abinda ya kuke muku ka cika saboda in baka shiga baka tsaya kana jira ka saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu hadisin mu'ad a cikin sahih ibn khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka zo kuka same mu a cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki dan kuka same mu muna cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki to kaga yace ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki sawa'un sujada ne ko zaman tahiyya ne ku kasance a cikin wannan hali ko wanne ne a ayyukan hukuncin ka riga ka shiga cikin wannan sallar tare da liman sai ka shiga ta domin ba za ka yi duk da yake baka samu hukuncin sallah ba amma ka samu falalarka in kace za ka fita ka bata aikinka in kace za ka fita ka bata aikinka na'am
hali da
ai babu wata maslaha da zai sace mu wancan jami'i, tunda mun ambata cewa tunda sai dai idan akan hukuncin cewa yana daukan bai samu falalar jami'i ba, ko abin da aka rinjayar a wancan karatu shine cewa idan mutum ya samu jami'i ko ya kankanta sanar sallah ya samu falalar jami'i, ba zai sace shiga yaje wani jami'i ba, tunda
a kuma wai tambayar shine cewa sahabbai wai ya inganta cewa sahabbai suna zuwa su ma ɗan uwan su jaje idan ba su samu kabbara harama ba, ko ka ce ikama waɗansu suna cewa dai kabbara harama, irin dai hadisan nan ne da irin dai labarukan nan ne dai na sahabbai, amma ni dai ban taɓa ganin sa da isnadi ba, amma dai a cikin littafan jama'atu tabligh za su suna kawo wannan hikayar, ya inganta bai inganta ba wallahu a'lam, yana buƙatar bincike insha Allah, zan bincika maka insha Allah. Alaikum assalam. Eh wannan shine mazhabar Imam Shafi'i, amma mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ya halatta ai haka, amma mazhabar Imam Malik dole sai an samu daidaituwar niyya, kuma bisa abinda muka rinjayar cewa daidaituwar niyya ba sharadi bane, mazhabar Imam Shafi'i yafi inganci, zai iya shiga yayin sallah yana niyyar sallah azhar, imam kuma yana sallar la'asar, kuma rawaito ta bi ai suna yin haka, rawaito ta bi ai suna yi, za su zo ba su sallar isha ba, afa ibn Abi Rabah daga cikin almajirin ibn Abbas na ruwaito zai zo harami na Makka cikin azumi bai samu sallar isha ba, ana yin shafa'i da wuce, ana yin qiyamu ramadan, ana sallar asham tarawih, sai ya shiga da niyyar sallar isha, ya salla niyyarsa sallar isha, in aka yi sallama raka'a biyu sai ya tashi ya cika raka'a biyu, sannan ya shiga kuma a cigaba da tarawih tare da shi. To tunda kaga wannan magabata ne na kwarai, ta Ibn Abi Rabah malamin mutanen Makka, amma akwai wanda yake riga ka na'am ita shine muke cewa wato mazhaba, akwai mazhabobi, akwai mazhaba ko ne daga cikin manyan malaman nan sun shahara da yin fatwa da maganganu na ilimi da bayanin hukunce hukunce, kuma sun bar rubuce rubuce da fatwoyin su da aka tattara su aka duba yanda suke tsaya, yanda suka asa, dan me suka ce wannan abin halal ne, dan me suka ce wannan abin haram ne, aka gane dalilan su da abinda suke dauka shine dalili, sauran malamai suka bi ka'idar su wajen su ma bayyana hukuncin Allah da gano hukunci na sauran abubuwa waɗanda suke sun zo musu a zamanin su, amma suna bin tafarkin wani malami muayyani, ko malami ko Imam Malik ko Imam Abu Hanifa ko Imam Shafi ko Imam Ahmad ibn Hanbal, ba su ne kaɗai malamai da suka yi wannan ba, amma waɗannan guda hudu su ne ya zamanto kan cewar ilimin su ya shahara, kuma littafan su an kiyaye su, an yi musu hidima har an san yadda ka'idar su take wajen tabbatar da hukunci, da haka ne suka shahara, amma kafin su da kuma wanda suke zamani da rada su akwai waɗansu mazhabobi din, da al-Imam al-Auza'i mazhabar ita ce mafi shahara a Misra, al-Auza'i malamin Sham, amma ya saboda rashin ɗalibai da waɗanda za su yi rashin almajirai wanda za su yi ma mazhabar ta hidima, to wanda za su yi ma mazhabar ta hidima sai zama su ba a san mazhabar ta sa ba, sai aka daina lokacin da Imam Shafi'i ya dawo daga Baghdad ya dawo Misra, mazhabar Imam Malik ita ce mafi shahara a Misra, Imam Shafi'i ya zo da ilimi ga nishadi ga ƙuruciya
yazo sai mutane duk sai tafiya kan ra'ayin Shafi'i, sai malamai suka sai wadansu daga cikin malamai akwai wanda ya rinka addu'a Allah ka dauki ran Shafi'i a sujada ya rinka addu'a al-ashhab muna tabbat a cikin sunnan sai ce domin in ba haka ba ilimin Malik zai tafi misra sai a rasa ilimin Imam Malik. To yawanci irin waɗannan sa daga cikin abin da yasa zaka ga waɗansu masaukin ya zama to babu su kamar Sufyanu Thawri, Layth ibn Sa'd kafin zuwan Imam Malik, ai Layth ne a Misra, Layth ibn Sa'd kafin zuwan almajiran Imam Malik, almajiran Imam Malik sun fi na Layth yawa, saboda haka sai martabar Imam Malik ta tabbata a Misra, saboda almajirai da za su zo su kawo wato fatwoyin wannan malami da yanda yake istinbadi da usul ɗinsa, ta haka ya zamanto kan cewa Allah ya rubuta ma waɗannan mazhabobi guda hudu su ne wanda yake suka samu wannan hidimar. Amma dukkanin mazhabar abinda Imam Sheikh Nasiruddin Albani yake faɗa gaskiya ne, dukkan malaman nan kowanne daga cikinsu yana cewa idan al-hadisi ya zo ya zamanto cewa ra'ayina ya saba da abinda hadisi ya ce, ko ajin ra'ayina ku ɗauki hadisi, dukkaninsu sun faɗa. Imam Malik yana cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr, kowane mutum ana karɓan maganarsa a jefar da wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi yana cewa idan sahha al-hadith fa huwa madhhabi, idan hadisi dai ya inganta to shine madhhabata, wato ko bai ce wannan shine ra'ayinsa ba, in dai ya inganta sai ce shine madhhabata. Wa wanda aka waye yake cewa idan sahha al-hadith faqad qultu bihi, in hadisi ya inganta na riga na faɗa, shine Imam al-Baihaqi a wajen yin kabbara idan an dago daga raka'a ta biyu za a tafi raka'a ta uku a sallar azhar da al'asr da magriba da isha, Imam Shafi'i yake cewa law sahha al-hadith la qultu bihi, yace da hadisi ya inganta da sai ce ya kamata a yi wannan, sai bi haƙiƙa da faqad sahha al-hadith fa qul bihi, kamar yana da yace to hadisi ya inganta dan ka dauke shi ya zamanto mazhabarka, saboda haka ka daga hannu ba in an dago, dan haka wannan akwai mazhabobi amma dukkanin su idan hadisi ya inganta kuma babu wani abu wanda yake saba masa, idan ya saba ra'ayin mazhaba zuwa ga hadisin ake ko ga yawanci a karatu mai yawanci haka muke kokari ne, kuma ba wai wannan wani abu ne sabo ba, dukkan malamai a mazhaba haka suke, dukkan yanzu kaga Ibn al-Arabi, al-Qadi Ibn al-Arabi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Imam Malik wanda ya ahkamul Qur'an, ya sharhi Muwatta al-Qabas, ya sharhi Tirmidhi Aribatu al-Ahwazi, ya kasance kun san a mazhabar Imam Malik ba a sujada ta karatu tilawa al-Qur'ani bayan suratul Najmi, suratul sujada idza sama'un shaqqat da iqra ba a sujada, saboda abin nan akwai hadisi da ya dogara da shi. To Ibn al-Arabi ya rawaito hadisin da Abu Hurairah ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idza sama'un shaqqat a sallar isha kuma ya sujada, kuma Abu Hurairah bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira, kaga dai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina kenan, saboda haka hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira bai yi sujada ba a cikin wata bai yi wata sujada ba bayan wannan jini, kaga nan kanta hadisin Abu Hurairah ya shafa wancan hadisi, saboda haka Ibn al-Arabi ya kasance shi ma idan ya karanta idza sama'un shaqqat ko a cikin sallah ne sai ya sujada, yace waɗansu daga cikin malaman mazhabar Imam, waɗansu daga cikin ɗan mazhabar Imam masu ruko da cewa dole abu mazhaba abin nan sau da kafa kada a saba ko da ya saba ma hadisi, yace suka yi ta wato abin nan aibata ne akan wannan, yace amma ban damu da aibatan da suke ba saboda na san ina da nayi ruko da hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wannan shine abinda yace tunda kuma haga abin da Sheikh Usman yake faɗa kenan cewa idan hadisi ya inganta ba a tsayawa a ce sai an ga ya dace da mazhaba ko bai dace da mazhaba ba, kawai sai a tafi zuwa gare shi, sai dai shi sha'anin ilimi yawa gare shi, sai ka rinka ɗauka kan cewa hadisin ka fahimci hadisi ka ɗauke shi baka san hujjar da mazhaba suka gina kansu ba, kace zaka rushe maganar mazhaba ɗin ta yi su ma sun dogara a hadisin da suka dogara da shi ya fi hadisin da kai ka gani yanzu, ko kuma nasu hadisin da suka dogara da shi a mazhaba ya shafi hukuncin hadisin da ka san ya kike buƙatar bincike na ilimi. Yake buƙatar bincike na ilimi, ka tsaya ka koma ka ga maganganun da malamai suka yi, ba kawai kana karanta hadisi shikenan kai, a'a ka koma ka ga maganganun da malamai suka yi, duk wayannan abubuwa ne da suke tuni malamai sun yi bincike akan su kuma zaka a cikin binciken su zaka ga sun fitar da dukkan fuskoki wanda yake dalibin ilimi zai iya gane abin da yake shine mafi inganci kuma daidai gurgudu. Amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan ishtahada al-hakim idan wato mai yin hukunci yayi bakin kokarin sa sai ya dace da gaskiya yana da ladabi, in yayi bakin kokarin sa bai dace da gaskiya ba, bai dace da daidai ba, yana da ladabi. To wannan hatta malamai wajen fatwa idan kai bakin kokarin ka ya zama to fatwar da kai ta dace da ainihin cinye hukuncin Allah hakikatan to kana da ladabi, ladan wahalar da ladan dacewa da gaskiya. Idan kuma kai baka dace da gaskiya ba kana da lada daya, wahalar da kai na bincike din Allah zai baka lada, amma baka dace da gaskiya ba baka da ladan dacewa da gaskiya. Saboda haka kokari ya kamata a yi a ci gaba a yi ta karatu ana kuma bincike, Allah ya ba mu fahimta. Alaikum assalam. Bari in karanta wannan tambayar ƴan uwa, ƴan uwan mata. Wannan yake da Allah ya ƴar uwa ce take cewa ya ciyarwar mai azumi take, sannan kuma wa ya kamata a ciyar? Ciyarwar mai azumi to wannan ina jin abin da take nufi wanda ya zaman to kan cewa aka ce za ta ciyar in ta sha azumi, wato mai shayarwa kenan, mace mai shayarwa in ta sha azumi a fatuwar Abdullahi dan Umar kuma shine mazhabar Imam Malik za ta shayar in ta rama azumi za ta ciyar ga kowace rana daya, za ta ciyar da miskini daya kowace rana ɗaya za ta ci da miskin ɗaya. Alal misali mace ce saboda tana ganin cewa in tayi azumi nonon ta zai kafe, yarinya da take shayarwa ko yaron da take shayarwa zai sha wahala, sai ya zamanto kanta ta ci gaba da azuminta sai kwana goma tana azumi tana sha. To in ta tashi ramawa in tayi azumi duran da ta rama azumi ɗaya za ta ciyar da miskin. Haka zalika idan ya zamanto cewa tana da haila a kanta, wato ta sha azumi saboda al'ada, jinin al'ada ta yi sake ba ta rama azumin ba har wani ramadan din ya zagayo ba ta rama azumin bara ba, to idan bayan wannan bayan ramadan din bana ya zo bayan akwai sauran ramadan na bara a kanta, idan ta rama sai ta fara da azumin ramadan din bara da ba ta rama ba kwana bakwai, in ta yi kwana bakwai din nan ga kowace rana za ta ci da miskine daya. Wannan mahali ne na ciyarwa. Amma mai ciki in ta sha azumi ta ba za ta ciyar ba, ramawa kawai za ta yi don hukuncin ta hukuncin mara lafiya ne. To ciyarwar abinda ake nufi da ciyarwar, waɗansu malamai suna kaddarawa, yawanci abinda suke kaddarawa shine mudu biyu, mudun nabi biyu, wato rabin sa'i kenan. Sa'i shine katan kamar yadda muka yi bayanin sa'i a nan masallacin na katan kwanan da ake cewa na bogaji wanda aka yi tun zamanin sarkin Kano Alhaji aka yi shi katan kwano da ake mun kiyasta shi, naje na samo sa'i abin nan a wajen waɗanda suka san yadda ake yin sa a Saudiya, muka zo muka gwada shi a hukumar shari'a muka ga kan cewa ya dace da nabogaji sa'i guda ɗaya. To rabin sa shine abin da ake ciyar da miskini, sai za a ba mu miskini guda ɗaya ga kowace rana sai a ba shi a wannan. Waɗansu kuma bari in ƙarasa, waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi Allah ta'ala cewa ya ciyarwa shin duk abin da Allah madaukakin sarki ya riga yace ayi akai itlaqi, ma'anar sa fassarar sa bata zo ba a cikin shari'a, kuma lugar larabci bata fassara shi wata fassara ba, sai a koma zuwa ga al'ada, sai a koma zuwa ga al'ada. Wannan ka'ida ce da malamin su kawo Ibn Taymiyyah yana yawan maimaita ta, duk abin da shari'a ta sake shi bata kayyade shi ba, ma fassarar sa bata zo a cikin nassin shari'a ba ko a Qur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma lugar larabci bata fassara shi ba, to sai a koma zuwa ga al'ada. Allah ya ce a ciyar shari'a bata ce ga abinda za a ciyar ba, ga irin miƙidarin sa, kuma lugha bata ce ga abinda in ka bayar zai zama to shine ciyarwa ba, to sai a koma zuwa ga al'ada. Saboda haka in ka koma cikin al'ada sai ka kanta menene za a ce an bawa mutum ya ci abinci, dan haka in ka bawa mutum tuwo da miya ka ciyar da shi, idan ka bawa mutum shayi da biredi ka ciyar da shi, in ka bawa mutum gurasa da zuma ka ciyar da shi, in ka bashi gurasa da miya ka ciyar da shi, in ka bashi wake da shinkafa da mai da gishiri ka ciyar da shi. Saboda haka idan kika je ƴar uwa kika je kika tura a soyi miki abincin al'amir, ba mai masa kiran kasuwa bane, misali ne ka bayar aje a siyo a plate ta aje a siyo ga kowace rana a siyo plate daya aje a ba mu miskini guda ɗaya shikenan wannan yayi eh ko bai kushi ba inda bisa al'ada a to ai gaskiya ne ya zaka kiyar sa koshi akwai hanyar da zaka kiyar sa koshi ala ba hanyar da zaka kiyar sa koshi babu hanyar da zaka kiyar sa koshi abinda wani ya fi wani ci wani ya fi wani ci ko muna makaranta ba akwai dubula ba a yi zan dubula hoto saboda haka idan dai abinci ne wanda yake bisa al'ada mutum zai ci ya zamanto a ce masa ya ci abinci ya koshi ci za a ba wa mutum hakikatan sahih idan ka ce wani in ka je ka ga saboda girman jikinsa da aikin da yake yi abincin plate ɗaya ba zai ishe shi ba to amma in ka bashi plate ɗaya ka buƙa ka kariya bisa haƙƙin Allah saboda ana komawa ne zuwa ga al'ada bisa al'ada wannan abincin mutum ɗaya ne na'am eh shi ma abinci ne duk abin da yake a cikin al'ada wato duk abin da yake aka mai da shi a cikin al'ada zai zamanto abinci mutane za su kira shi abinci shine zai zamanto abinci ana komawa zuwa ga hukuncin al'ada ne akwai abu na ijtihadi da kowa mutum sai yayi shi ba sai ka zamanto babban malami za ka yi ba kowane mutum zai iya yin wannan ijtihadi shine ake cewa tahqiqul wato abin tahqiqul manaf tabbatar da hukunci tunda an ce ka ciyar kuma an ce ciyarwa shine abin da yake abin da bisa al'adar gari abin da zai ci to ka je ka ce abincin wannan abincin gidan abinci zaka je ka saya ko wake da shinkafa zaka saya ko gurasa da zuma zaka saya ko shayi da biredi wannan hukunci wannan istihadin ka ne zaka je kai abin da kake ganin kai a bisa fahimtarka da abin da aka gaya maka na hukuncin Allah zaka san kan cewa idan ka yi ka sauke wannan nauyi in ka ce ai ba shari'a ba ta lulunta ba kada ka ce wai in mai karfi ne ka ciyar da abin da ya ciyar da abin da ya fi kamar wanda waɗansu ne suke cewa wai idan wanda yayi ya sha azumi da gangan ko kuma yayi zihari alhali sarki ne wai ba za a ce masa ya yanta bayi ba ko a ce masa ya ciyar da miskin sai a ce ya je ya azumi domin shi ne ya fi wahala a gare shi wannan ba magana ba ce malamai sun yi raddin wannan magana suka ce wannan rashin fahimtar ruhin shari'a ne akwai hikima da dama da ake da yake cikin yin sauran abubuwan na kafara ba wai so ake kawai wai sai ka dandana wahalar abin da kai ba fa'idar a ciyar da wayannan mutanen fa'ida ne saboda haka kace don wani yana da kuɗi saboda haka idan ya bada qadrul wajib kuma sai ya ƙara sama akan wannan a'a shari'a ta tsara dukiya ta tsara dukiya da wani haƙƙin ka sa masa cewa sai ya biya ƙari akan abin da yake shine wajibi na shari'a in ka daukan masa da wannan in kai masa wannan hukunci inda fatawa ne kai masa wannan hukunci ranar alkiyama sai yayi hisabi da kai a gaban Allah ya lizumta min Allah abinda baka lizumta min ba in alƙali ne ya hukunci shi ma sai ya kai shi ƙara gaban Allah duk da yake yana da kuɗi din ba wani bane in yayi bisa Allah ta'ala haka cewa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wanda ya tatawwi na aikin alkhairi wannan shine mafi alkhairi a gare shi idan shi da kansa ya tatawwi yace kai maimakon ma a ce an ce a bada rabin mudu an ce a bada rabin sa'i barma kawai in bada buhu barma kawai in bada duhu a kullum barin bada kwano daya wannan ihsani ne waman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah sannan tambaya ta biyu sannan idan yaro yana da pampers a jikinsa za a iya goya shi ayi sallah ko da yayi fitsari za a iya goya shi idan dai fitsarin bai fito ba in fitsarin ya fito to shi zai zama tamkar ana daukar najasa ne dalilin da za a iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haja saboda bukata ya halatta ma mace mai istihaba mai jinin rashin lafiya ya ce ta kunzugu sannan ta yi sallah sai kunzugu sannan ta yi sallah haga tana sallah kaga najasa ta zama to batsina tunda bata fito ba an halatta mata ta yi sallah to shi ma wannan yaro wanda yake yayi fitsari najasa ta zama to batsina kuma bukata ce ta sa za a yi sallah tare da shi bukata ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallah a bayansa tare da ƴaƴansu har ya ji kukansu in ma ya ji kukansu ne ma sai ya gazarta sallah ko ta wanda ya sallah da inna a'tayna kal kautsar sabai suke ta mamaki da ya sallama yake cewa ya ji yaro yana kuka ne sai ji ma uwar tausayi dan cewa hankalinta baya cikin sallah din sai ya gazarta sallah ne rahama ta sallallahu alaihi wasallam to kaga wani yaro da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ai sallah ana dauke da shi kansa yayi sallah yana dauke da umama yar Zainab saboda haka za a iya yi amma idan najasar ta fito
in shi famfas din ya jike ya zama to najasar ta fito to wannan bai halatta ba dole sai ta sallama ko dai ta ajiye shi a ko kuma abin nan a ta je ta canza masa famfas din sannan ta zo ta ci gaba da sallah abin da ta samu tare da mutane ke sallah da su in zaka bayar fidda kai an ce ka bayar da sa'i daya mudu hudu kai kuma kai kana da iko alal misali mutanen gidan kai wata kila idan aka zo aka ce za a yi fidda kai din kuna da yawan da wata kila zai fi rabin buhu kamar rabin buhu da dan kadan sai kace to maimakon haka ma ka bayar da buhu daya to sai kai akan kin cewa ka bayar buhu daya din da fidda kai da sadaka to ka ayyana kan cewa fidda kai abin zakatul fitr ne da kuma sadaka ta tsawi sai ka bayar wannan ya halatta na'am mana tambaya ka daga hannu da tambaya ke ci ta karshe na'am mutum ne wato bambancin niyya mutum bai samu sallar magariba ba sai zo masallaci ya tarar za a yi sallar isha to yaya zai yi yaya zai yi sun sa wato idan ba wai kawai saba ba ni ai kaga an ce kada a saba a wajen ayyuka me sallar magariba a bayan ni sallar isha ba zai yi yadi shi ba sai ya saba masa ayyuka kuma an ce kada ka saba ma liman a cikin ayyuka to da haka ba zai yi ba ni sallar magariba ya yi sallah a bayan ni sallar isha illa malaman shafi'iyya da suke da wannan far'in malaman shafi'iyya sun wasa'afa a nan wajen wasa'afa su ba ta da iyaka a nan malaman shafi'iyya su sun halatta kuma suka yi da fatwa iri-iri a dangane da wannan waɗansu suka ce ya zo ya yi sallar mai sallar magariba ya shiga bayan mai sallar isha idan aka yi sallar raka'a uku ne ko ya miƙe sai ya zauna ya jira shi in ya sallama sai ki sallama ta ne wani ma yake idan aka yi sallar raka'a uku sai ya zauna in ya tahiyarsa ya gama ya sallama sai tashi tafiyarsa sannan ya kyale shi kuma daga baya ya gama sallarsa duk wannan tawassu ne da malaman shafi'iyya suke kuma amma hadisin Abu Huraira ya saba musu annab sallallahu alaihi wasallam ya ce fala takhtalifu alayhi kada ku saba masa amma wannan in ka duba a cikin al-majmu na Imam an-Nawawi ya kawo waɗannan suwar din da aqwal a cikin matabar shafi'i malaman shafi'i su suka wasa'a a wannan saboda haka mutum a irin wannan idan mutum ya zo ya samu bai sallar magariba ba kuma ana yin sallar isha zai iya shiga ya sallar isha saboda kada ya saba ma jama'ar musulmi da niyyar nafila in aka gama sallar isha sannan ya koma ya sallar magaribarsa sannan kuma ya sallar isha sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk